ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يومئذ أصبر أشرن ده لوجات القعدة هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على شكر دبو دير دريه لو لثلاثين ده بقي ديدا دي أشرن ده بقي جوات أغسطس شكر ميلادية تدبو بيو ده قوم شاشدة وننشين كسر نتمانن ده ترى daga cikin jerin giyar kasusuwan karatun littafin Zadul Ma'adi fi Hadi Khair al-Ibad wallafar al-Imam al-Muhaddis al-Mufassir al-Faqih Abu Abdullah Muhammad ibn Abi Bakr al-Zura'i al-Dimashqi wanda aka fi sani da suna Ibn Qayyim al-Jawziyya Sheikh al-Islam al-Thani Allah ubangiji ya gafarta mishi. Littafin Zadul Ma'ad mawsu'a ce ta tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama. Littafi ne na komai da ruwanka dangane da dukkanin abin da ke da alaka da rayuwa da tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, dangane da al'amuran addini da zamantakewa da halin zaman gida da tafiya da yaki da sulhu da karantawa da likitanci da yadda manzon Allah yake gudanar da dukkanin al'amuransa. Malamai suna jinjina ga Ibn al-Qayyim akan wannan aiki, musamman saboda lura da cewa ya rubuta littafin Zadul Ma'ad ne alhalin yana halin tafiya a aikin Hajji, a inda ya bar gaba ɗaya kayan aikin shi a gida a Dimashku. Allah ubangiji ya gafarta mishi ya saka mishi da alkhairi. Muna cikin ainihin faslin da ke bayani akan tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama dangane da jinaza, yadda manzon Allah yake mu'amalantar mamaci. Mun karanta maganganu har zuwa inda mallam yake cewa faslun wa sahha anhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama annahu qama lil jinazati lamma marrat bihi, yace ya tabbata ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama cewa yana miƙewa ya tsaya a lokacin da gawa za ta wuce ta inda yake. Wa amara bil qiyam laha, kuma ya bada umarni cewa a dinga miƙewa gawa. Wa sahha anhu annahu qa'ada, kuma ya tabbata cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zauna magawa. To miƙewa da zaunawa wa gawa iri biyu ne. Akwai gawa da za ta wuce ta inda kake, sai ka miƙe har sai ta wuce, ko kuma gawa da kake tare da ita wadda karaka ta zuwa makabarta, zaka tsaya ne ko zaka zauna, yaushe ya kamata ka tsaya, yaushe ya kamata ka zauna. To wannan ba shi ake magana anan ba. Mun ji a baya cewa babu laifi inda ka samu wuri a cikin makabarta kana iya tsugunawa ko ka zauna ba tare da ka zauna akan kabari ba, sawa'un an gama shirya gawan nan a cikin abin nan wato lahadinta ko ba a sanya ta ba, ana karasa tonan rami ko wani abu makamancin haka. Amma wannan da ake magana anan shine kana zaune a wani waje a bakin rumfarka ta kasuwa ko a wani shago ko a wata majalisa, sai ga wasu za su wuce da gawa za a kai ta makabarta ko za a kai ta inda za a sallace ta. To da a farkon musulunci sai annabi ya miƙe, sai ya sa sauran mutane duk su miƙe har sai ta wuce. Wani lokaci kuma sai aka ga ya zauna bai miƙe ba, fakhtulifa fi zalika, sai aka yi sabani game da wannan. Faqila, sai aka ce alqiyamu mansukhun, wannan miƙewa an soke ta. Wal qu'udu akhirul amraini, aka ce wannan zama da ake yi shine al'amari na biyu, shine na biyu ba shine abu na farko ba, dan haka ya soke wancan kenan. Wa qila, wasu kuma suka ce balil amrani ja'izani, yadda abun yake shine al'amuran guda biyu duka sun halasta, ko ka miƙe ko ka zauna. Wa fi'iluhu bayanu lil istihbabi, suka ce abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aikata to yana nuna mustahabbancin miƙewa. Wa tarkuhu, inda kuma bai miƙe din ba, bayanu lil jawazi, yana nuna halaccin zama kenan. Wa hadha aula min idda'in nasakh, Ibn al-Qayyim yace wannan nabiyun cewa daidai ne ka miƙe, daidai ne ka zauna, miƙewa mustahabbi ne, zama halas ne, yace wannan shi yafi dacewa a fada fiye da kokarin cewa mansukhi ne gaskiya ne inda babu dalili akan nasku wannan shi yafi dacewa amma abin mamaki akwai dalili akan nasku kuma hadisi ne sananne al-Imam Muslim ma ya fitar da shi al-Imam ainihin Tahawi al-Imam Malik Shafi'i Ahmad malamai da yawa su Ibn Hibbana dukkan waɗannan sun fitar da hadisi akan haka a karanta littafin Ahkamul Janaiz wa Bid'ah ta Malam Muhammad Nasir ibn Albani daga cikin lafazin shine cewa qama rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fa qumna thumma jalasa fa jalasna akwai lafazin da yazo da wannan cewa manzon Allah yana miƙe magawa sai mu miƙe ya dawo yana zaunawa sai muna zaunawa a wannan lafazi na Imam Tahawi cewa manzon Allah yayi umarni da a miƙe wa gawa daga baya kuma yayi umarni da a zauna aka daina miƙewa bai haƙi ma fitar da irin wannan lafazin kuma duka waɗannan hadisai ingantattu ne isnadojin su dan haka babu shakka akan cewa wannan miƙewa mansukhiya ce ba daidai bace miƙewa da za a yi dan gawa za ta wuce an soke wannan ainihin karatu a cikin musulunci faslu ga wata gaba wa kana min hadihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama alla yudfina almayyita inda tulu'ish shamsi na daga cikin tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama baya rufa gawa daidai fitowar rana wala inda ghurubiha baya rufa gawa daidai faduwar rana wala hina yaqumu qahimul qa'imuz zahira haka nan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama baya rufa gawa a daidai lokacin da rana ta take tsaka tsaki din nan kenan wannan lokuta da aka hana yin sallah to haka nan kuma an hana rufa gawa saboda lokuta ne waɗanda suke masu bautar rana suna amfani da su a matsayin lokutan da suke ma rana da suke cewa wai ita ce Allahnsu a lokacin suke mata sujuda sa'ad da take fitowa da sa'ad da ta take ta tsakiya da kuma sa'ad da take faduwa dan haka haramun ne rufa gawa wake a wannan lokutan idan ana da mamaci sai a dan jinkirta har wannan lokacin ya gota ma'ana idan asuba ne ma'ana fitowar rana ne sai a jinkirta har hantsi ya daga ko kuma idan da tsakar rana ne sai a jinkirta har rana ta gota ayi sallar azhar sannan sai a ci gaba da aikin ainihin gawar haka daidai faduwar rana sa da rana ta yi jazir din nan sai a dakata har ta fadi ko kuma amma bari har sai gari ya waye idan akwai larurar da za ta hana a yi da dare dan haka duka wannan lokuta haramun ne rufa gawa da yi mata sallah a wannan lokuta kamar yadda yake ainihin ibadar sallah aslan haramun ce a wannan lokuta wa kana min hadihi sallallahu alaihi wasallama al-lahd na daga cikin shiriyar manzon Allah ta farkin da ya gudanar da addinin sa ana haka kabari ne ayi shi lahd wato irin wannan kabari da ake yi a karkatar da asalin makwantar mamacin zuwa ga bangon gabas wannan kabari shine kabarin musulmai aslan al-lahd lana wa shaqqu li ghayrina kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fada dan haka yafi falala ayi mutum ainihin lahd a kabari wa ta'amiqu al-qabr sannan na daga cikin ainihin wato tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana zurfafa ramin kabar manzo Allah baya yin shallow grave irin waɗannan kaburbura da ake waɗanda suke sama sama wani bai wuce kafa daya da rabi ba ta yadda da zaran an rufe mutum bayan kwanaki kadan damuna musamman ko wani yanayi cike nan sai a zo a ga jikin mamaci ya fito ko wani bangare na kabarin duk wannan na daga cikin kuskure ba daidai bane a dinga zurfafa kabari a yi shi da zurfi sosai yayi zurfi yadda misali mutum zai iya shiga ciki ba za a ganshi ba a tsaye haka ake yin kabari jama'a manzo Allah yana zurfafa shi wa tawsi'uhu da kuma fadada shi min indi ra'asil mayyiti wa rijlaihi a fadada wajen kai da wajen kafar ainihin wato mamacin ya zama ya zuba yadda mamacin zai shiga cikin sauki ba tare da sai an cusa shi ba wa yudhkaru anhu annahu kana idha wada'a almayyita fil qabr qala sannan ana bada labari a cikin hadisi cewa annabi sallallahu alaihi wasallama idan ya sanya mamaci a cikin kabari yakan yi wannan addu'a ma'ana waɗanda suke mubasharantan sanya gawa a cikin kabari ya kamata su dinga yin wannan addu'a su ce bismillahi wa billahi wa ala millati rasulillahi wa fi riwayatin bismillahi wa fi sabilillahi wa ala millati rasulillahi waɗannan hadisai da suka bi da wannan addu'a hadisai ne ingantattu al-Imam Abu Dawud da Tirmidhi haka nan al-Imam al-Baihaqi sun fitar Imam Ahmad ma ya fitar da riwaya irin haka daga ainihin wato sahabbai daban-daban waɗanda suka zo da ainihin wannan karantawa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar sahabi Abdullahi dan Umar an ruwaito daga gare shi cewa manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama yana karanta wannan addu'a yayi umarni a karanta ta wajen sanya gawa a kabari wa yudhkaru anhu aidan annahu kana yahfu turaba ala qabri almayyit kuma ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama cewa yakan watsa kasa akan kabarin mamaci kabari na mamaci a min qibali ra'sihi salasan ta bangaren inda kanshi yake sau uku ma'ana duk wanda yaje makabarta mustahabbi ne ya sa hannu ya kora kasa akalla sau uku a ainihin kan kabar kar mutane su je makabarta kawai su tsaya kallo kadai a'a idan an gama rufe shi to wannan kasa kafin a dauko shebura da sauran kayan aiki ayi ta watsa ta to mutane su samu su saka hannu su kora kasar akalla sau uku da hannayensu akan kabarin wannan na daga cikin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama al-Imam Ibn Majah ya fitar da hadisi akan haka wanda yake hadisi ne kyakkyawa al-Imam Nawawi da ainihin al-Imam al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani dukkaninsu sun hassana wannan hadisi da su da wasu malaman walam yakun yajlisu yaqra'u inda al-qabr manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai kasance yana zaunawa ya fara tilawa karatu a wajen kabari bayan an rufe mamaci ba ba'ir na'am idza faraga oke wa kana idza faraga min dafnil mayyit kama ala qabrihi huwa wa ashabuhu manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya kasance idan aka gama aikin rufe mamaci yakan tsaya a kabarin da shi da sahabbansa wasa ala lahu tasbita sai ya masa addu'a ya mamacin addu'ar Allah ya bashi tabbas Allah ya bashi gamdakatar wajen amsa tambayoyi wanda mala'iku za su yi masa wa amarahum an yas'alu lahu tasbita kuma annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya umarci sahabbai su ma su roƙawa wannan mamaci dake kwance cewa Allah ya bashi gamdakatar kaga manzo Allah yakan yi addu'a sani sai ya ba sahabbai umarni su ma su awa yana hada su ne shi da su suna yin addu'a jima'iyan ba da dai ba a ruwaito haka ba kuma addu'a abin da ya sauka shi za a yi ana roƙa mishi tasbiti ka iya kace Allahumma sabbitu kai ta maimaita wannan addu'a Allahumma ghfir lahu Allahumma arhamhu Allahumma sabbitu inda al-mas'ala da ire-iren waɗannan in ba za ka iya da larabci ba kana iya da dukkanin yaren da ya sauka gare ka babu inda aka ce a tattaru a samu su limamai ko su shehunnai suna ba da addu'o'i a jami'i addu'o'in da ba haka aka ce a yi su ba galibi za a ce a karanta fatiha alam na sharaha idza jaa wacece ai ta karanta ayoyi da surori to me kenan aka yi idza jaa ga walidan fatiha ga magabatanmu kaza kaza duk wannan me kenan ai naka samu wannan jama'a ba samu shi a ko ina ba sai a cikin al'adu irin namu nan kasa ba addinin Allah bane da haka mutane su kiyaye su daina yin musu akan rashin hujja dan hatta a cikin littattafan malikiya da suke yawa kasan nan babu wannan karatu waɗanda ake hujja da su a karantawa iziya risala askari muktasar da makamantan su babu inda aka ce irin wannan a wajen addu'a babu cewa akai ayi addu'a ba ce akai a tajan ayin alqur'ani da surori ana lankayo wani abu ana cewa to kaza sura kaza an karanta ta dan kaza alhalin ba da haka Allah ya saukar da ita ba ko mun gani a ina ne Allah ya saukar da alamin shari'a yace a karanta dan walidai babu inda Allah ya ce haka kai kace Allah ya ji kan walidan abinda Allah ya ce ya zo a cikin addini kenan da haka mu kiyaye wannan wuri ne na addu'a mamacin yana da bukatar addu'a to in kaje kana ta wannan girman kai da jahilci ka fawwace mishi abin da yake bukata na addu'a kai kuma baka samu ladan da ya kamata ka samu na yi mishi addu'a ba dan haka ai iltizami da abin da ya tabbata a sunna shine mene a mishi addu'a Allah ya tabbatar da shi manzo Allah yace yanzu din nan da muke addu'an nan ana nan ana tambaye shi fa innahu al'ana yus'ad yanzu din nan ana ainihin tambaye shi Allah ka sa mu cika da imani wannan hadisi al-Imam Abu Dawud ne fitar da shi ainihin wato isnadin shi kyakkyawa ne malam ainihin Nawawi Yahya ibn Sharaf ya kyautata isnadin shi a cikin tafin Majmu' Sharh al-Muhadhab sai malam yace walam yakun yajlisu yaqra'u inda al-qabr manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai kasance yana zaunawa ya ta'addu'a ya ta karanta amin ya ta karanta alqur'ani a wurin kabarin ba irin yadda ake a tafi da qur'anai ko a samu wasu mahaddata alramomi su je su zauna da charbi suna ta karantawa wani sai yayi yasin kafa 70 a kabari kafin ya taso a biya shi wannan ci da addini ne ba addinin Allah bane bid'a ne wasu kuma za a je nan da nan a raba qur'anai a sauki aje da qur'ani irin wannan mai falle falle nan da nan araba ma gardawa su maza a gurguje shar haka a sharuwan tsuntsaye suce sun sauke mishi alqur'ani kai wani tun kafin ma a gama hada gawa ake duk wannan ba addinin Allah bane duka bid'o'i ne alhamdulillah anan kasar zazzau kasar sunna to galibi waɗannan abubuwan an daina yin su da haka yanzu da muke fada wanda duk anan kawai yake bai san ko ina ba sai ga ai wannan garibi ne saboda nan zariya kasar sunna ce kasar su mala albani ne muhammad awwal Allah ya gafarta mishi sun yi yaki da bid'a sun karantar da sunna ubangiji Allah ya kai musu ladan wannan aiki malam yace wala yulqinul mayyita manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya ma mamaci talqini talqini ga mamaci iri biyu ne akwai talqini na sunna shine idan mutun yana kan gargara wato mutuwa ta halarto gare shi waɗanda suka kusa da shi a wannan lokaci yana daga cikin sunna su lakkana mai kalmar shahada su kokari su ga sun fada mishi kalmar shahada dan ya dauka ya cika da ita wannan sunna ne ba shi ake magana anan ba talqini na biyu shine irin wannan na bid'a bayan mutun ya mutu a dinga kiran sunan shi ana cewa ka ce la ilaha illallah ka ce Allah shine ubangijina ka ce Muhammadu shine manzona ka ce Qur'ani shine littafina ma'ana ana bashi satan ansa abin da ya kamata ya fada wa mala'iku da sun tambaye shi wannan shine bid'a bai tabbata a sunna ba kama yaf'aluhu an-nasu al-yawma yace kamar yadda mutane suke a yanzu din zamanin su kenan kuma har yanzu da muke magana mutane ba su fasa ba wa amma al-hadith alladhi rawahu at-tabarani fi mu'jamihi hadisin da al-imam at-tabarani ya ruwaito a cikin mu'jamin sa al-kabir kenan min hadith abi umama hakanan ma ya ruwaito shi shi tabarani din har ila a cikin addu'a kitabud du'ai an an-nabi sallallahu alaihi wasallam abu umama daga manzon Allah cewa wai idza mata ahadun min ikhwanikum idan daya daga cikin yan uwanku ya rasu fasawaitumut turaba ala qabri kuka je kuka gama daidaita kasa akan kabarin sa falyaqum ahadukum daya cikin ku ya miƙe ala ra'si qabrihi akan kabarin nasa thumma liyaqul sannan mutumin yace ya fulan ya kaiwa ne sai ka kira sunan shi wai sai annabi yace fa innahu yasma'uhu wa la yujib in ka kira shi da suna ka ce ya kaiwa ne zai ji abin da ka kira din nan amma ba zai amsa ba a karo na farko thumma yaqulu sannan sai ka kara cewa ya fulana ibn fulana ya kaiwa na dan gidan wacce ka kira shi da sunan mahaifiyar shi fa innahu yastawi qa'idan sai marmar zai tashi zaune thumma yaqulu sai ya ce ya fulana ibn fulana ya kaiwa na dan gidan wacce fa innahu yaqulu in ka faɗa haka karo na uku sai ya ce arshidina yarhamkallahu ba mu shiriya Allah ya gafarta maka ba mu shiriya wai daga cikin kabarin zai dinga ga maka wannan magana lakin la tashuruna amma ba za ku san abin da yake faɗa ba thumma yaqulu sannan sai ya ce udhkur ma kharajta alaihi min ad-dunya kai da kake bada wannan bayanin ka tsaya kan kabarin sai kai maza ka ce mishi to tuna abin da ka rayu ka mutu akan shi a duniya shahadata alla ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ka tuna cewa a nan duniya kana shaida cewa Allah ɗaya ne babu abin bauta bisa cancanta sai shi kadai kuma Muhammadu sallallahu alaihi wasallama bawan Allah ne manzon sa wa annaka radita billahi rabban ka tuna cewa ka yarda da Allah matsayin ubangiji wa bil islami dinan tuna cewa ka yarda da ainihin musulunci a matsayin addini wa bi muhammadin nabiyyan ka tuna cewa ka yarda da annabi Muhammadu sallallahu alaihi sallama a matsayin annabinka wa bil qur'ani imaman, ka tuna cewa ka yarda da alqur'ani a matsayin jagoranka. Kaga mu bashi wannan labarin tsab, fa inna munkaran wa nakiran ya akhudhu kullu wahidin minhumma bi yadi sahibi. Munkar da nakir da ma suna tsaye suna jira su fara ainihin tambaye shi, idan suka ji wannan magana sai kowa ya kama hannun dan uwan shi wa ya kulu sai su ce intalik bina, tashi mu tafi, ma naq'udu inda mallukina hujjatahu, me za mu tsaya muna yi a wurin mutumin da aka riga aka lakana mai hujjar shi, mutumin da ke da amsa ga ta a hannun muna gani, me za mu tsaya muna jira? Sai su ba su tambayoyin da suka mishi kenan. Fa yakunu llahu hajijahu dunahuma, sai zama Allah ne kawai zai iya shiga ainihin wato Allah ne zai zama tsakankanin shi da su. Allah ya wadatar mai game da al'amarin su kenan, wato yanzu sun saba dokar da Allah ya ba su cewa su tambaye shi shikenan. Fa qala rajulun ya rasulullahi, sai wani mutum ya ce to ya manzan Allah, fa in lam ya'rif ummahu, to idan baka san mahaifiyar mutumin ba fa baka san sunanta ba fa, kaga ai ya kawo magana cewa a kira shi da sunan mahaifin shi. Tama ko na hadisi da'ifi da yace ranar alkiyama za a kira kowa da sunan uwar shi ne, wannan hadisi da'ifi ne, ina fata mun gane wannan. Ce to idan aka ce ba a san sunan mahaifiyar mutumin ba, kamar yadda misali ai galibi ba kowa san sunan mahaifiyar kowa ba, ko da abokinka ne ko kun rayu tare ko kun yi kasuwanci aikin gwamnati ba dole ya zama ka san sunan mahaifiyar shi ba, to ya za ka yi? Kala ya ce fayunsibahu ila Hawwa, sai ka ce mishi ya fulana ibn Hawwa, Hawwa can uwar mutane gaba daya, ya fulana ibn Hawwa, haka za ka ce mishi. Wannan hadisi kar a je da nisa jama'a, mala ya ce fa hadha hadithun la yasihu raf'u, wannan hadisi bai inganta ba a ɗaukaka shi zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Walakin qala al-Afram, sai dai al-Afram ya ce qultu li abi abdullah, na tambayi abu abdullah ahmad dan hanbali kenan, fa hadha alladhi yasna'unahu, wannan abin da naga mutane suna yi, idza dufina al-mayyit, in aka rufe gawa ya kifur rajulu wa yaqulu, sai kaga mutun ya tsaya yana cewa ya fulana ibn fulana udhkur ma farata alayhi ad-dunya shahadati an la ilaha illa Allah, wannan abu da suke tarkini algafata malam ne matsayin shi. Fa qala, sai malam Ahmad dan Hanbali yace ma ra'aitu ahadan fa'ala hadha illa ahlus sham, ni ban taba ganin wani na yin wannan ba sai mutanen kasar Sham. Hina mata Abul Mughira, sanda wani mutum mai suna Abul Mughira ya rasu, ni ma naga ana yin wannan. Jaa insanun faqala dhalika, sai naga wani mutum yazo yana fadan haka. Wa kana Abul Mughirati yarwi fihi an Abi Bakr ibn Abi Maryama an ashyakhi, Imam Ahmad yace kuma daman shi Abul Mughira yana da riwaya akan wannan kissa wannan mas'ala daga Abubakar dan gidan Abu Maryam daga malaman sa na kasar Sham, annahum kanu yaf'alunahu, cewa wai suna yin haka. Wa kana ibnu ayyashin yarwi fihi, Imam Ahmad yace ibnu ayyash shi ma yana da riwaya game da haka. Qultu, ni ibnul qayyim sai nace yuridu haditha isma'il ibn ayyash, yana nufin hadisin isma'il dan gidan ayyash, hadha alladhi rawahu at-tabarani an abi umama, wannan da tabarani ya rawaito daga abu umama. Wannan hadisi jama'a ainihin wato bai inganta ba. Al-Imam Abu Dawud ya fitar da wani lafazi da zai iya zama shahidi gare shi, shine wancan lafazin da ke bayani akan a dinga kiran mutane da sunan mahaifiyarsu a ranar kiyama, za a kira kowa ne da sunan mahaifiyarsa. Al-Imam Abu Dawud ya fitar da shi, amma shi ma da'ifi ne, wanda ainihin wato wasu malamai sun samu kuskure wajen hassana shi, kamar shi kanshi Ibnul Qayyim a cikin Tuhfa Tuhfatul Wadud kenan, da Nawawi a cikin littafin shi na Al-Azkar, ka karanta ainihin abda'ifa a lamba ta 2500 da lamba 60, zaka ga ainihin duk wannan hadisan da ruwayoyinsu da cewa ba su tabbata ba. Na daga cikin gara'ib jama'a, gara'ib da wannan malamin ya samu kanshi a cikin Ibnul Qayyim, Allah ya gafarta mishi, shine kaga anan ya fito karara ya ce hadisin bai inganta ba. Haka kuma ya ƙara faɗi a cikin littafin shi na ainihin wato Tahzibus Sunan, iktisarin da ya yi littafin Sunan Abi Dawuda da sharhi, amma a cikin littafin Ar-Ruh nashi da ya kawo hadisin, sai wata magana mai ban mamaki da kuma kuka ce ban dariya a cikin littafin Ar-Ruh, karkashin inda yake kokarin tabbatar da bayani akan cewa ai mutumin da ya mutu yana jin abin da ke faruwa a cikin فصل في الاستدلال على سماء الموتى من إجراء العمل على تلقين الميت في القبر inka duba cikin littafin ar-ruh farko farkon shi kokarin tabbatar da cewa mamaci yana jin abin da ke faruwa a wajen duniya da yake kawo maganganu ya kawo maganganu sai kawo wannan hadisin da yake kawo hadisin sai yake cewa fa hadhal hadisu gashi a shafi na 81 a wannan bugu na Darabun Kasirin yace fa hadhal hadisu wannan dai hadisin ne bayan ya kawo shi wa in lam yathbut yace da bai tabbata ba fattisalul amali bihi fi sa'iril amsari wal a'sari abinda aka samu cewa a dukkanin garuruwa da zamunna ana aiki da shi min gairi inkari ba tare da wani ya ce ba kyau ba kafin fil amali bihi yace waya isa yasa aiki da shi jama'a wannan irin tasgaro ne wannan Allah gafarta Ibnul Qayyim babu shakka wannan kuskure ne bil marra cewa dan wani abu na faruwa a wani gari da wani zamani ana tayi ba wanda yace ba kyau to wai shikenan ya zama addini in aka bude wannan kofa za a bude kofar barna da yawa sannan babu wani zamani da yawa fanta daga masu inkari akan wannan domin ka kalli maganar shi kanshi Imam Ahmad akwai dandano na inkari cewa ni ban ga ana yin wannan ba sai mutanen gari kaza ma'ana yana nuna mutanen gari kaza mutane ne masu wasa da addini kenan kuma su bin bid'a ina fata mun gane wannan wannan zalla ce take iya samun malami musamman saboda a wannan littafin na ar-ruh abin da yake kokari shine tabbatar da cewa da gaske mamaci na jin abin da ke faruwa a duniya to sai ya samu a cikin wannan hadisin gashi ana communicating tsakanin na duniya da na cikin kabari dan zai kira shi yace to ya kira shi shi kuma ya amsa yace don Allah gaya mun abin da zaka gaya mun kaga kaman a ce suna da sadarwa tsakankanin su kenan ko kawai dai a cikin hadisin an ce walakin la tash'uruna sai dai ku da kuke duniya ba kwa jin abin da yake cewa almuhim ya tabbata mamaci na iya jin abin da ke faruwa a duniya wannan abu ne tabbatacce a hadisai ingantattu amma wannan hadisi na talqini bai tabbata ba ba addini bane ba daidai bane jama'a wannan talqini alhamdulillah wannan abun bai yadu ba a nan kasashen ba a san da shi ba da mutane sun san da irin wannan karatu din nan to da za su yi shi saboda mutanen mu mutane ne masu ganganci yanzu wani a cikin wannan dinan da yake ji to ya samu abun yi kenan to ga dai bai inganta ba ina fata mun gane wannan da ke jama'a Allah ya tsare mu wa kad zakara sa'id ibn mansur fi sunanihi ar-rashid ibn sa'd wa damra ibn habib wa hakim ibn umair qalu yace an ambata a cikin sunan ta malan sa'id dan mansur daga rashid ibn sa'd da damra ibn habib da hakim ibn umair suka ce idza suwiya alal mayyit qabruhu wan sarafa an-nasu anhu duk sa'ad da aka gama daidaita kabari na mutum mutane suka watse suka bashi waje fa kanu yastahibuna an yuqala lil mayyit inda kabari sai suka ce mustahabbi ne a tsaya a ce da mamacin ya faɗi wannan magana a kabarin shi wadannan mutanen ba fasa bai bane jama'a wasu malamai ne kawai ina fata mun gane wannan a ce da shi ya fulan qul la ilaha illa allah ashhadu an la ilaha illa allah salasa marratin sai a tsaya a ce ya faɗa haka kusan kafa uku wato wannan na daga cikin bid'o'in da wasu malamai suka yada su shine sai a sa wani musamman shine al-mulaqqin ya tsaya abinda zai yi kenan sukan tsuguna ne a gaban kabarin sai a dafare dai kan mamacin sai ka dinga karantawa kamar kana mishi wata addu'a kana ya fulan qul la ilaha illa allah ya fulan qul la ilaha illa allah wai haka faɗa mishi haka kafa uku قل ربي الله وديني الاسلام ونبي محمد ثم ينصرف sai kai mishi haka sau uku sannan sai ka kama hanya ka tafi shikenan an bashi satan ansa abin da zai fara kenan wannan jama'a kuskure ne ba daidai bane ba addinin Allah bane Allah ya tsare mu malam yace faslun wa lam yakun min hadihi sallallahu alaihi wasallama ta'aliyatul quburi ba shi daga cikin tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yin kabari da tudu ayi kabari ta aliya a sanya shi da tudu haka kamar dakali ko makamancin shi wala bina'uha bi ajurrin ko kuma gini akan kabari ta hanyar sanya tiles shine ajur ko marbles duwatsu waɗanda za a gyara su a feffeke su kamar yadda ake yi da misali ayi ainihin wato stone wall a zamanin nan da kenan a yanzu kuma zaka yi dauka kamar yadda ake sanya tiles waɗannan da ake shimfidawa a ɗakuna da gidaje da bayuka, to irin yanda ƴan ɗari kuko ƴan shi'a suke yi jama'a, sai a zo kabari sai abu sai a sumunce shi da wannan tiles, wannan israfi ne, barna ne, kuma koyi ne da yahudu sune suke kawata kaburbura haka makabartu. In ka gansu a wasu burane na kafirai zaka sha mamakin Allah. Makarantu ma'aikatu ne masu zaman kansu, wurare ne na sana'o'i masu zaman kansu, akwai ofisoshi, akwai reception, akwai fayiloli, akwai ma'aikata, akwai lokutan ziyara da ake zuwa, akwai guide. Kamar yadda ka san kaje yawon shakatawa, za a samu guide ya zazzagaya da kai, nuna maka kaburbura, an nuna maka hotunan mutanen da suke ciki. To wannan duka na daga cikin maguzancin da ya shigo musulmai, shine sanya kabari yayi kama da wani wurin wasan kwaikwayo ko wani park, wurin shakatawa. Wala bi hajarin, sannan annabi alayhi salatu wasalam baya sumunce kabari da duwatsu, wala binin ko da tubala, blocks kenan ko, wala yushayyiduha, sannan baya yi ma kabari plaster, a kwaba siminti da kasa ai plaster shi ma babu kyau, ko a je a debo duwatsu a zuba a kai babu kyau, ko a kewaye da blocks shi ma babu kyau jama'a, dai ya saba wa sunna. Kawo kuma duk wannan abu mutane suna yin shi da tunanin cewa wai suna mutunta wannan mamacin ne, ba daidai bane a bar kabarin kowa yadda na gama garin mutane yake. Ina fata mun gane wannan, ba daidai bane dan malaminku ko babanku ko wani babba a cikin ma'aikatanku ko a garinku ko sarki ya rasu, sai a zo ai kabarin shi, a zo daga baya, bayan an rufe shi a zo a kewaye ai demarcating the blocks, ko a simince da kasa da siminti, a sanya tiles, ko a sanya duwatsu a katange shi, ko a je a siyo wata farar kasa ta musamman a zo a zuba a kai, duk wannan ba daidai bane. Wala yutayyinuha, sannan baya mushi tatsiyir, shine baya sanya mushi kwababbiyar kasa clay, ana kwaba wata kasa ta daban a sumunce a sumunce, shi ma ba daidai bane. Wala bina'ul kibabi alaiha, sannan annabi sallallahu alaihi wasallama baya daga cikin tafarkin sa gina wa kabari rumfa, kubba, ayi wa kabari rumfa, a sa mai daki akan kanshi ko rumfa dan kai ya sha rana ko dan girmamawa. Wannan duka bid'o'i ne jama'a, lil asati shadid, abun bakin ciki. Idan ka je kabarin dan Hodiyo a Sokoto da kabarin Sheikh Abdullahi Gwandu a Gwandu, Allah ya gafarta musu, waɗannan malamai na sunna an samu tasgaro game da mabiya bayan su, fa khalafa min ba'din khalfu adaa'u kull shay, duk wannan abu akwai shi a kabarin su wa ziyada, an yi dakuna, an sanya farar kasa, an rubuta ayoyi da hadisi, ala inna awliya allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun, sannan an aje wasu jahilai suna zauna a wurin suna ci da addini, suna ci da karamar shehu, da kaje su dauki takalminka su fara maka tarihi na ƙarya, suna cin sadaka ta ainihin ƙarya da zalunci. Abin takeici, gwamnatocin jihohin Sokoto da Kebbi sun maida wurin tourist attraction, wato wurare da ƴan yawon bude ido ke zuwa suna gani, kamar yadda kuma dangin mu Fulani su kuma suka maida wurin wurin ibada, wurin addini. Fulani jahilai suna da aqida cewa wai in ka je kabarin dan Hodiyo so bakwai daidai yake da aikin haji, wallahi haka suke cewa, haka suke faɗa jama'a, in ka je kabarin dan Hodiyo so bakwai to daidai yake da aikin haji. Da haka Fulani daga kasar Gongola Adamawa kenan ta yanzu, da Gombe da Bauchi da Taraba da ire-iren su, sai kaga tsohuwa tana nan tana sana'a, tana ta siyar da kaluwa da ainihin wato gyada, tana tara riba dan a shekara za su ciko motoci daga kauyukan su su taho har Sokoto su zo su ba waɗannan jahilai da ke zauna a wurin sadaka, su kuma su shiga suna dawafi suna addu'a. Wannan maguzanci ne, ya kamata gwamnatocin jihohin Sokoto da Kebbi su hana wannan abun, yana daga cikin aikin su na al'amru bil ma'rufi wa nahyi anil munkar. Bai kamata sarkin musulmi da ake cewa sarkin musulmi sultan, a ce akwai sarkin musulmi a Sokoto, sarkin Sokoto, kuma ana cewa jikokin ƴan Hodiyo ne suke sarautar nan ko, kuma suna zaune suna iddiayin sarakunan musulmai ne su, amma kuma ga su ga wajen under their nose ga shi ana maguzanci, wanda kakansu da suke cin albarkashi ake ba su wannan mukamin, yayi fada da abin ana yin maguzanci a kabarin shi, wannan cin amana ne. Amma an jahili ne ba su san komai ba to da sauki, sai a ce akwai malamai a Sokoto da ya kamata su gaya musu wannan, akwai daktoci, akwai manyan masana, akwai malaman hadisi, akwai malaman fiqh, akwai malaman wa'azi, akwai malaman raddi, akwai malaman komai a Sokoto, akwai farfesoshi, babu wanda babu. Waɗannan malaman in sun je gun sarkin musulmi kar su je neman fadanci, su gaya mishi wannan gaskiya, sai ranka ya dade mai martaba mai alfarma ka ba gwamnan Sokoto shawara, ko ka bada umarni gurgurdan matsayin mukamin shi, ko ka bada umarni a rushe waɗannan kibabun da suke wannan wajen. Waɗannan abun maguzanci ne, kakanka dan hodiyo yayi fada da wannan abun, bai kamata a ce ana ya kabarin sa ba. Jama'a ko mun gane wannan, to duk wani kabari ko bai kamata a ce ana yin wannan akan shi ba. Shi yasa alherin Allah ya kai ga gwamnatin musulunci ta ƙasar Saudiya, ita ce gwamnatin da a yanzu zaka yi dagawa kace ta tsaya wajen hana mutane irin waɗannan shirkiya din tun ba yau ba. Domin lokacin da aka kafa sabuwar daular Ali Saud kamar shekaru 200 baya da wani abu, ƙasar Saudiya tana cike ne da kaburbura ire-iren waɗannan nawaliyai da na sahabbai da waɗanda suke ma na ƙarya ne, ana zuwa ana yin ziyara ana yin maguzanci a wurin. Haka sarakunan nan na musulunci suka sa aka dinga bi ana ruguje dukkanin waɗannan wurare. Wannan na daga cikin aikin malaman tauhidi su ainihin Muhammad dan Abdullahi Allah ya gafarta mishi, da suka samu suka hada kai da sarakuna na ƙwarai aka yi ta aikin alkhairi, irin yadda Saddauna ya hada kai da su Malam Bakar kuma suka dinga ayyukan alkhairi. Da haka malami na ƙwarai, idan aka samu shugaba na ƙwarai ya hada kai da malami na ƙwarai sai ya zama alkhairi. To amma yanzu shin babu malaman ƙwarai ne, ko yaye ne, ko babu shugabannin ƙwarai ne? Allah kaɗai ya san daidai. Amma dai ba a yin abin da ya kamata. Wannan shine abin da ya kamata su ɗauka su yi jama'a. Ka je karanta littafin Iqtida Usratul Mustaqim na Ibn Taymiyyah, can ƙarke yayi bayani akan ire-iren waɗannan wurare a ƙasar Sham da ƙasar Iraki da ƙasar Hijaz, Makka ɗin kenan da Madina, wanda tun isa Ibn Taymiyyah suna raye akwai wuraren, wuraren bautar kaburbura, ba a rugurguje su ba sai zamanin daular Ali Saud ɗin, Allah shi kyauta. Da haka ba a yi makabari rumfa jama'a. Fa kullu hadha bid'atun makruha, duk waɗannan bid'o'i ne ababan kyama, mukhalifatun li hadihi sallallahu alaihi wasallama, sun saba wa shari'ar manzon Allah. Abin kyama anan ba makruhi kanin haramun ba, abin kyama abin da bai kamata ayi ba. Wa qad ba'atha Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu ila al-Yaman, annabi alaihi salatu wassalam ya tura sayyidina Ali zuwa ƙasar Yaman, yace mishi Allah ya da'a timsalan illa tamasahu, kai yabar wani gunki sai ya rugurguza shi, wala kabaran mushrifan illa sawahu, kai yabar wani kabari wanda yake da tudu sai ya rugurguje shi ya maida shi daidai wa daida. Haka hadisi ya zo a cikin Sahih Muslim da littafin Abu Dawud da Nasa'i. Fa sunnatuhu sallallahu alaihi wasallama taswiyatul hadhihi alquburil mushrifa kullaha, sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama ita ce daidaita waɗannan kabura masu tudu gabaki ɗayansu. Wanaha an yujassasa al-qabru, sannan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya hana ai makabari tajsisi, shine a mishi plaster, a sa mishi siminti a plaster shi. Wa an yubna alaihi, sannan manzon Allah ya hana ai gini a kai shi. Wa an yuktaba alaihi, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana a dinga rubutu akan kabari, irin wannan rubutu na sunaye ko tarihin mutuwar ko adireshin gidan wanda ya rasu ko lambar wayan waɗanda suka mallaki kabarin kana neman wani abu, duk wannan jama'a maguzanci ne. Abin takeici ya yaɗu a cikin musulmai. In ka shiga makabartin musulmai yanzu zaka ga alluna ga sanan burjik dauke da sunayen mutane, wane wane, Alhaji wane, dan gari kaza 1917 zuwa 2003, ko kaza ga watan kaza 1990 kaza. Duk wannan ba addinin Allah bane jama'a, addinin maguzawa ne, addinin Yahudi ne. Mu ko musulmi an yi umarni gare mu da mu guje ma tafarkin Yahudawa. Da haka jama'a mu kiyaye wannan, mu daina yin wannan abun, ba daidai bane, san ba daidai bane, ba shi da wata mashiga a cikin musulunci. Shi kabari yana daga cikin zari'a ta maguzanci ne, ta kafirci da ke shigowa cikin musulmai. Don haka manzon Allah bai sassauci ba gaba daya game da al'amarin shi, har yana kwance bai da lafiya, rashin lafiyar da bai tashi ba daga ita, ya ji mata suna taɗin kabari cewa sun ga kaburbura da coci-coci a ƙasar Habasha waɗanda suka burge su, nan da nan ya ainihin dusuna ya zauna ya fara musu ainihin karatu akai cewa waɗannan mutanen da kuka gani masu waɗannan kaburburan da waɗannan masallatan kristocin masu kwalliya yace waɗannan mutane ne da ba su da wani matsayi a wurin Allah ba su da komai da su samu a wurin Allah sun kasance idan mutum mai girma ya marasu a cikin su sai su tona kabari su yi masallaci akan kabarin ina fata ƴan uwa su koma su sake karanta littafin ainihin wato tahziru sajid min ittikhad alqubur masajid da littafin fatwal kubra ta ibnu taymiya da fatawal kubra a mujalladi na 1 ibnu taymiya ya tattauna kwarai game da wannan da littafin at-tawassul wal wasila ila yau da tattafan nan dukkanin su zaka samu bayanai gamsassu game da yadda ake mu'amalata kabari da kuma abin da bai halarta ba haka koda a cikin littafin ainihin wato al-furqan baina awliya illahi wa awliya ash-shaytan zaka samu su bayanai game da ainihin wato kaburbura din jama'a mu kiyaye abin da zamu yi da kabari ya zama tabbatacce ne a cikin sunna wa kanat quburu ashabihi la mushrifa wala lati'a haka nan kaburburan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sun kasance la mushrifa ba masu tudu ne haka kwarai ba wala lati'a ba kuma wanda aka yi su flat ba suka daidaita da ƙasa ba a za a yi musu tudu ne dan kadan kaman tsawon tozo kamar yadda muka ji a baya wa haka za kana qabruhul karim shi ma kabarin shi mai daraja sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama fil akhirati wal ula kabarin shi mai daraja haka yake shi ma wa qabru sahibai da kabarin waɗannan abokai na shi guda biyu sayyidina abubakarin da sayyidina umar radiyallahu anhuma fa qabruhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama musannamun kabarin manzon Allah bi abi huwa wa ummi ya kasance an mishi tozo ne kamar tozo haka na raƙumi ko na doki mabtuhun bi batha'il arsal hamra sannan an sa ƙasa akan shi ƙasa wadda take ta ainihin wato batha'il arsa wato bakan ƙasa amin jak ƙasa alhamra wadda take zuba a wajen an aka ce al'arsa shine kamar a ce country yard filin wajen da aka yi kabarin to ƙasar filin wajen ce jak ƙasa ita aka diba aka zuba akan kabarin shi mai daraja la mabniyun wala mutayyan ba ai mishi gini ba ba kuma a sanya aka kwaba ƙasa aka simince shi ba wa hakaza kana qabru sahibai haka kuma kabarin sahabban annabi guda biyu din nan abubakarin da umar radiyallahu anhuma suka kasance wannan manganu ne ya laffaka su daga hadisai akalla guda biyu akwai hadisi na farko na cikin littafin bukhari na ainihin shahararren hadisin wannan mutum mai suna sufyanu at-tammar wanda ya ruwaito cewa aisha ta bude mishi kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ganshi kabarin musannaman iyanan cewa mai tozo sai kuma ragowa maganganun da suka zo akan cewa mabtuhun bi batail arsatil hamra la mabniyun wala mutayyanun wannan kuma riwaya al-imam abu dauda ce wanda ya ruwaito cewa an bude ma wasu mutane sune su ainihin al-qasim ibn muhammad Aisha ta bude musu kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kabarin sahabban shi guda biyu nan da suke kwance sai ganshi a haka wannan riwaya ta biyu ta ainihin al-Imam Abu Dawud bata inganta ba a cikin isnadin ta akwai Amr dan Usmana dan Hani wanda majhulul hali ne haka malamai suka ce a karanta littafin Ahkamul Janaiz na Malam Albani da Da'ifu Abu Dawud na shi sannan zaka iya samun gamsassun bayani a cikin littafin Fathul Bari mujalladi na 3 jama'a da littafin sharhun Abu Dawuda na ainihin wato Aunul Ma'bud bi sharhi Sunan Abi Dawud za ka gamsassun bayanai akan wai kaburburan ma a yaya suke ne kabarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine a gaba ba wai suna kwance ne kaburburan irin yadda ake yin kaburbura yanzu ka je makabarta a jera su haka sahu ba tunda aslan ba a yi su da nufin makabarta da za a yi ta sanya kaburbura ba shi annabi alaihi salatu wassalam an mishi kabari ne a wajen saboda karatun da ya karantar cewa su annabawa Allah yana daukar rayuwarsu ne a inda yake so su kwanta to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance cikin rashin lafiyarsa yana ta kirdajan ɗakin Aisha saboda kaunar da yake mata yana fata ya mutu a hannunta kuma ya kwanta a ɗakinta ala ragami unufil haqidina dan haka da matan suka fahimci wannan kabiya sai suka yafe mishi kwana da yake a ɗakunansu sai ya zama yayi jinya a ɗakin Aisha wajen kwanan shi tara a ɗakin yana jinya kafin Allah ya dauki kwanan sa sai zama ya rasu a inda yake so ya mutu a hannun wacce yake so ya mutu a hannunta radiyallahu anha wa ardaha to da haka sai aka rufe shi a nan inda yake da zummar cewa iyakar abin da za a rufe kenan amma bayan rasuwar sayyidina Abubakarin sai kuma aka ga dacewa shi ma a rufe shi a kusa da sayyidina Rasulullahi alaihi salatu wassalam wato suna raye tare suke kuma sun mutu ma su kwanta a wuri daya wannan duk yadda mutum ya kai da gaba da hasada in yaji aka ce mishi nan kabarin waye na manzo Allah nan fa duk yadda ya kai ga kin Abubakar sai dai ya ce na wane ne bai sai can ba duk aka zo sai aka yi sayyidina Abubakar sai aka yi shi daga baya ya zama daidai makwancin kanshi kamar yadda malamai suka faɗa daidai makwancin kafar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ana an zuba su sosai duk aka zo kuma na Umar sai ya zama babu wuri isasshe sai aka saka shi shi kuma ya zama yana ainihin wato daidai inda na manzon Allah yake amma a tsaye haka bai za a ce kenan vertical kenan go haka aka daya shi a amudi haka aka kwantar da shi wata to shi yasa sai zama da manzon Allah da Umar suna kan sahu guda ne sai da Abubakar yana jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ya dan zuba kana to akwai lokaci zamanin Marwan dan Hakam yana gwamnatin Madina an taba yin ruwa katangar dakin ta rushe da aka zo ana hakawa za a sake fandisho sai ga kafa ta leko kafa lafiyayya fara sol sai mutane suka fara gudu ana salati aka ce ko dai kafa sayyidina rasulullahi ce sallallahu alaihi wasallama sai da aka kira wani malami shine Urwatu dan Zubair yazo yace a ba kafan manzo Allah bace wannan yace na rantsa da Allah wannan kafa Umar ce an wuce shekara 70 a lokacin da rasulsu amma sai yana nan kafar shi lafiya lokacin bacci yake sai aka mai da kasa aka rufe aka gyara dakin ina fata mun gane wannan to aka suke kwance yanzu an kewaye an ƙara kewayewa an ƙara kewayewa bai da zai ka gani in ba Allah ne yini fa kana da wani rabo na gani ba jama'a sannan an je wurin abinda shari'a ta ce kawai shine ayi musu sallama kai musu addu'a Allah ya ƙara musu falala daukaka ka wuce mutanen kasar Saudiya suna kokari iyayen su su hana mutane yin wata duk wata bid'a da shirka a wajen alherin Allah ya kai gare su domin inda an kyala yan bid'a akwai wani shedanin dan bid'a a nan Kano yake jama'a wani zindiki a nan Kano da kanshi Allah ya matsi bakin shi muna da clip din na radio yace waɗannan kaburbura da suke Madina Allah ya taimaki musulman duniya da suke hannun wahabiya yace dan da a hannun su su yan dariƙa kaburburan suke ci da an ga kafirci a wajen nan dan dariƙa ne yake faɗan wannan jama'a dan gidan Nasiru kabara da kanshi yace Allah ya taimu Allah ya nuna mu'jizan manzon Allah da manzon Allah ya addu'a cewa Allahumma la taj'al qabri min ba'di wasna yu'bat yace Allah ya cika manzon Allah wannan alƙawarin wannan addu'a an ganta aikace sai danka kabarin a hannun wahabiyawa saboda wahabiyawa ba sa wasa da shirka to kaga wannan wal haqu ma shahida bihi al adu alherin Allah ya kai ga wahabiyawa ko mun gano wannan da kyau jama'a to dan haka abinda za a iya tabbatarwa nan shine cewa kabarin manzon Allah yana da ainihin wannan tozon zan so kwarai yan uwa su koma su karanta maganar da ibnu hajirin ya tattauna a cikin fatuhul bari mujalladi na uku kitabul janaiz game da ainihin saffar kabarin da makwantarsu da makamantansu Allah ubangiji ya samu dace wa kana yu'limu qabra man yuridu ta'arrufa qabrihi bi sakhra manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana ainihin wato yin alama a kabarin mutumin da yake so ya gane kabarinsa ba kowa ne ake sanyawa alamar ba sai wani wanda kake ganin kana da buƙatar ka san kabarin sai a sanya alama da dutse haka manzon Allah ya yi a kabarin ainihin Usman dan Maz'un dan uwan shi da suka sha nono tare kenan babu laifi a sanya wata alama da za ta sa a gane to a yanzu da yake kowa na sanya dutse kana iya samun wani yanayi na dutse daban da zaka gane ko kuma wani abu daban wanda ba dutse ba dai ya zama alama ce amma ba rubutu din nan da ake ba wannan rubutu da ake bai kasancewar shi al'adan maguzawa ne sannan kuma israfi ne na dukiya dan sai an je an biya kafinta ko mai walda da artist da zai rubuta ko kuma a zo siminti ne a inscribing a yi ainihin wato a manna impression din a jiki yadda ake a kaburburan kafirai da na ƴan duniya da makamantansu kamar yadda na ambata wanda dai ya taba zuwa wata ƙasa in ka taba zuwa kaburburan kafirai kai ko a TV kake kalla zaka ga makabarta ba wata ma'aikata ce mai zaman kanta to musulunci ba haka yazo da shi ba fasli ga wani fasli malam yace wa naha rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama an ittikhadhil quburi masajida. Manzon Allah sallallahu ta'ala alayhi wa ala alihi wa sallama yayi hani game da rikon kabari a matsayin masallaci, ma'ana da kabari da masallaci ba sa haduwa a musulunci jama'a. Duk wanda aka fara yi a wajen to kar ai daya. Idan an fara yin kabari a waje to kar a sake ai masallaci a wajen. Idan an fara yin masallaci a waje to kar a sake ai kabari a masallacin. Ba daidai bane a sanya kabari a inda masallaci yake ko a sanya masallaci a inda kabari yake. To daga cikin mulhaqat na wannan shine ba daidai bane ai kabari a cikin gidaje, domin gidajen mutane su ma masallatai ne. Dan manzo Allah ya umarni da a dinga yin salloli a cikin gidaje, kar a maida su kamar makabarta. Daka idan mutun ya rasu, ko da dan jinjiri ne kankani ko wani babban attajiri da ba a so ya aje a cakuɗa shi da talakawa, kuskure ne a mishi kabari a gida. In har da gaske ne ba a sanya cakuɗa talakawa, sai ku je daji ku yankan mishi fegi gura sai ku rufe shi kaddara haku kuke so. Abin da yafi dai a kai shi makabartan musulmai ya samu addu'a da falalan masu zuwa kawo gawaki da ziyara. Amma idan kuna ganin yafi karfin kowa har a gawa, to ku rufe shi a gida, sai ku zo ku sai fegi guda sai ku a daji sai ku rufe shi. In yafi karfin kowa, bai fi karfin kowa ba, tunda hayyaye mutuwa. Ko mun gane wannan da kyau jama'a? Wa iqadis surraji alaiha, da kuma kunna fitilu akan kabari, sanyawa kabari fitilu ana kukkunna su. Wannan ma babu kyau jama'a, sai dai akwai matsala game da wannan gabar ita ce. Abinda malai yake ishara anan gashi da yace washtadda nahyuhu fi zalika hatta la'ana fa'ilahu, ya manzo Allah ya ta yin hani game da haka har ya tsine ga mai aikata wannan. A cikin hadisin da Imam Ahmad da Abu Dawud da Tirmidhi suka fitar, manzo Allah yana cewa Ibn Abbas yace la'ana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama za'iratul quburi wal muttakhirin alaiha almasajida was surraja. Manzon Allah ya tsine wa mata masu zuwa ziyarar kabari da masu yin ainihin wato gini akan kabari na masallaci da masu hura wuta akan kabari, masu sanya fitilu akan kabari. Wannan hadisin tare da shahararsa dai da ake hujja da shi a ko ina sam bai inganta ba. A karanta littafin Abda'ifa a lamba ta ainihin wato 400 a mujalladi na 3 amin, da littafin fatawa ta Ibn Taymiyyah mujalladi na 1, da littafin sharhin Bukhari Umdatul Qari wanda ba Hanafi ne malamin amma shi ma ya tabbatar da haramcin haka. Ka san a yanzu Hanafawa na daga cikin waɗanda suke gaba da sauran musulmai akan cewa an hana zuwa kabari ayi gini da sauransu. Irin waɗannan su Kautsari da makamantansu 'yan bid'a sun ta suka su Albani da su Ibn Baz akan qadiyya ta kabari. Malam Ahmad Shakir yayi kuskure, Allah ya gafarta mishi, ya hassana wannan hadisi a cikin littafin Tahqiqin da yema Musnad na Imam Ahmad da Tahqiqin da yema littafin Sunan na Imam Tirmidhi. Mala Albani Muhammad Nasir Din yayi gyara akan wannan kuskure a cikin littafin shi na Abda'ifa. A takeice hadisin bai inganta ba, amma hukuncin yana nan, shine sanya fitilu a makabartu, a kunna wuta ko fitilla a makabarta. Wannan na daga cikin al'adar maguzawa, ba al'adar musulmai bane. Maguzawa ke rauka gawawaki da irin waɗannan fitilu masu wuta, ana kunna su ana kakkafawa, ba daidai bane. Dan haka wannan ya isa hujja akan ba sai an yi haka ba. Malam Albani da yazo a cikin Ahkamul Janaiz haka ya tabbatar cewa hadisan ba su inganta ba, amma hukuncin daidai ne. Kamar yadda kuma bangare na farko da na biyu na hadisin shine magana akan hana mata yawan zuwa makabarta da kuma hana yin ginin masallaci akan kabari, wannan duka ya tabbata a hadisai ingantattu. Abinda bai tabbata ba shine wannan na ƙarshen, mata an hana su ziyarar makabarta kar su mai da ta al'ada, amma babu laifi su je ɗaya biyu a cikin lokaci mai tsayi, domin an samu nasoshin da suke nuna halaccin haka. Kamar Aisha takan je ziyarar kabarin ainihin wato babanta da mahaifinta a cikin gidanta na ainihin wato ɗakinta ɗin nan da muka yi magana a kai, takan je ziyarar kabarin ɗan uwanta Abdulrahman. Sannan wannan mata da manzon Allah ya ganta akan kabari tana kuka, yace mata tayi hakuri. Manzon Allah bai hana ta zuwa kabarin ba, abin da ya hana ta shine yin kuka. Da wannan sai malamai suka ce to babu laifi kenan, ana iya zuwa, ba wai an hana ne gabaki ɗaya ba, a'a an hana ne su mai da shi al'ada ya zama koyaushe suna yi. Karanta littafin nan dai na ainihin Tahdhirus Sajidi min ittikhadhil quburi masajid, da littafin fatawa al-kubra ta Ibn Taymiyyah mujalladi na 3 insha Allah. Sai malam ya ci gaba da cewa wa naha anis salati ila al-quburi, annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana a sanya kabari a gaba ai sallah ya zama kabari na kan alqiblaku wana ha ummatahu an yattakhidhu qabrahu aidan sannan annabi sallallahu alaihi wasallama yayi hani da amai da kabarin shi wurin biki na yau da kullun aje aje a dawo aje a dawo wannan ba daidai bane na daga cikin kuskure abinda mutanen mu suke idan sun je kasar Madina da sunan ziyara ko makamancin haka sai mutun ya ce wai duk bayan wata sallar farilla sai ya je ya shiga ta kofar babu salami ya ratsa yayin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya maida abin al'ada wannan ba daidai bane Imam Malik ya rayi a wannan masallaci yana karantawa shekara fiye da 40 amma yakan yi wata uku ma bai fito wajen kabarin ba kasa ne baka fishi ka wannan manzo Allah ba baka fishi sanin sunna ba da makamancin shi sahabbai da suka rayu bayan shudewar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a Madina bai zama al'ada su san da suke sallah sai sun je sun zirce kabarin ba ba al'ada su bace to mutanen baya suna da a wasu wai suna kaunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kaunan manzo Allah daidai ce addini ce wajibi ne akan kowane musulmi amma ibada ce tana da kaidoji baka cewa duk abin da kaga dama zuciyarka ta raya maka shi da sunan kauna sai ka aiwatar da shi kuma ka ce dole a yadda addini ne saboda kai mai kaunan manzo Allah ne ba haka bane jama'a sahabbai sun fi kowa kaunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yadda suka gudanar da rayuwarsu game da mu'amalatar wannan kauna shine manhaji madaidaici kar ka rage kar ka kara karin da zaka yi da zaka iya kara abin da zai zama maka lalata ayyukanka dan bid'a kamar kansa ce cinye lafiyayyen aiki take ya kamata mu san wannan haka kuma kar ka zama kana da jafa'i baka da jin kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a zuciyarka to wannan kuma yana nuna cewa zuciyarka ba ta da imani kenan da haka ka tsaya daidai inda sahabbai suka tsaya game da kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama wala ana zawaratil quburi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsine wa mata masu yawan ziyartar kabari kana hadihu alla tuhalal quburu wa tuta na daga cikin shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kar a wulakanta kabari kar a dinga taka kabari da kafa wa alla yujlasa alaiha kuma kar a dinga zama akan kabari wa yuttaka alaiha ko a kishingida akai duka waɗannan ya hana shi annabi din a cikin hadisin ainihin Imam Muslim da Abu Dauda da Nasa'i daga sahabi Abu Huraira Allah ya kara mishi da wala tu'azzam kuma annabi alayhi salatu wassalam ya hana a dinga baiwa kabari girma ana girmama shi bi haythu tuttakhadhu masajida amai da kabari wajen yin sujuda fa yusalla indaha wa ilaiha a dinga sallah inda kabarin yake ko ai sallah ana sanya kabarin a gaba wa tuttakhadha ayadan wa awsanan ko amai da kabarin ya zama wurin biki ya zama gunki wurin roƙon Allah waɗannan kaga su ne wuce makadi da rawa kenan waɗancan kuma gazawa wajen mutunta kabarin da haka za a baiwa kabari mutunci wanda shari'a ta bashi ba za a taka ba ba za a zauna ba ba za a sa wuta ba ba za a yi kaza ba sannan kuma ba za a girmama kabari fiye da kimar da shari'a ta bashi ba dan haka ba za a yi sallah akai ba ba za a bashi mutuntawa da ake ta takadisi da za a yi ma Allah ko a roki na cikin kabarin duk wannan haramu ne waɗannan abubuwan galibi dama ahlus sunna ba sa yin su wallahi alhamd amma ahlus sunna kuma galibi mun samu kanmu a cikin gazawa cewa ba ma kuma zuwa ziyarar makabarta ba ma zuwa mai ma ainihin gawawakin mu addu'a da ƴan uwan mu mu ga kabarin mutuna lahira galibi kawai mukan yi haka ne idan an kai gawa to kuma idan an kai gawa an je wani aiki ne na musamman na kai gawa ba daidai bane idan an kai gawa kuma mutane su dade daga inda ake asalin janaizar su shiga cikin makabartu suna bin kabarin suna ainihin wato neman kabarin kabarin wane da makamantan su ba daidai bane wannan shi ma sai ka tsaya sai an gama wannan janaiza ita aka zo yi yanzu ita ce primary duty da aka zo yi idan an gama ta sai ka je kai wani abu kuma wallahu ta'ala a'lam bisawab mallan yace first din na'am 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 eh duka ya tabbata bismillah wa ala millati rasulullah ku bismillah wa billahi wa ala millati rasulullah lafuzani wadanda suke duka sun zo a cikin watin abin nan din asali al-imamu tirmidhi ne da abu dauda suka fitar da lafuzan bismillah wa ala millati rasulullah ko bismillah wa fi sabilillah wa ala millati rasulullah ko shine ko babu laifi kana iya ko ne insha Allah na'am eh hey. Na'am. Na'am. To kaji wani abu a garin Lagos ne wai ga masallaci kuma ga kabari a gaba ko wai kuma me yasa ma har wurin ya zama masallaci saboda kabarin dan mai gidan ya san in ya mutu ƴaƴan shi za su iya sai da masallacin da haka sai ce a burne shi a gaban masallacin idan suna ganin gawo shi ba su sai da kabarin ba don har ya zama dole sai an yi haka ba yadda aka iya sai dai a katange katanga ta raba tsakanin masallacin da kabarin ya zama yanzu da kabarin da masallacin ba suna cikin compound guda ɗaya bane a kewaye kabarin ya zama daban ne cikin masallacin wannan daga cikin abubuwan da Malam Albani ya tattauna a cikin Ahkamul Janaiz da littafin Taziru Sati din can cewa in aka samu inda gashi kun zo kun tarar da kabari da masallaci a wuri daya to sai a san inda za a yi a raba su zama wurin ba ɗaya bane ko dai a evacuate a kwashe gaba ɗaya ragowar gawan a kwashe ta gaba ɗaya a je a rufe a wani waje ko kuma a tada masallacin a wajen ya zama an raba su kenan to idan ba zai yi a raba su ba rabawa na dindindin sai a raba su ta hanyar demarcation sai a samu katanga ta raba daga ta raba nan ne masallaci nan kuma makabarta in aka yi wannan to wallahu alam yana iya zama mafita ga irin wannan yanayi masallaci da kabari suna tarayya a wuri guda magudanci ne sallar su sallar duk wanda ya salla a gaban kabari ba tai ba shine asalin fatawa amma yanzu su sallar su sai an ba su fatawa da mai su sai sai su nemi shugaban malaman Lagos ya ba su fatawa na'am a cikin okay wajen gaban liman an gane jama'a misali yanzu muna cikin ɗakin na ce masallaci ne to ta katanga da ke gabas wajen katangar da ke gabas ga masallaci na ba daidai ba ne bai dai kai haɗarin wanda yake cikin masallaci amma ba daidai ba ne abinda ake da yadda ke nan sai a karni iya inda gaban yake ko a ɗauke shi daga wajen don yanzu ai masallacin yana alƙiblantar kabarin kenan Allah ya tsaye mu na'am eh na'am ko ina cikin gidajen su kabar bara ne eh wato su ba su da makabarta ta musamman haka zaka ga gwari ma suna yi a can Neja da can waje Jannat nan Zaria cikin gari ko akwai gida akwai gidajen da an yi kaburbura a cikin Allah shi kyauta to koma dai al'adun ko suwaye ba kyau kawai shikenan yanzu waɗannan tawa da suka aika haka Allah ya gafarta musu idan ka gaji gidan sai ka tattar duka kai evacuation wannan kabura sai ka fitar da su a kwashe su a samu likafani ko wani mazubi a dinke likafanin kamar buhu Allahu alaihi wa ala alihi wa sallama game da ziyarar kabari kana idza zara qubur ashabihi yazuruha lid-du'a ilahu Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance idan ya ziyarci kabarin wato sahabban shi yakan je ne dan yayi musu addu'a rahmu alaihim ya nemi Allah ya musu rahama walista الاستغفار له يعني ما الله يمس غفرة وهذه هي الزيارة التي سنها لأمتي وأن إتتي إرن زيارة من زان الله صلى الله عليه وسلم ما إذا إتى سنة قال أمسا زيارة قبري دن أي مس الدعاء سمك متان نسكن قبرن أني ما الله يمس غفرة أني ما الله يمس رحمة وشرعها لهم wannan ita ce irin ziyarar da manzon Allah ya sharanta ga al'ummarsa wa amaruhum an yaqulu idza zauha ko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya umurci sahabbai da sauran al'umma cewa idan suka ziyarci makabarta da zaran ka isa makabarta sai kai wannan addu'a ka ce assalamu alaikum ahlud diyari min almu'minina wal muslimina wa inna insha Allah bikum lahiquna nas'alu Allah lana wa lakum al'afiya wannan shine lafazin Imam Muslim kenan ko assalamu alaikum dar qaumin akuku ahlud diyari min almu'minina wal muslimina ira da aminci tabbata a gare ku ya kuma zuwa waɗannan gidaje daga cikin mu'minai da musulmai wa inna insha Allah bikum lahiquna kuma mu in Allah ya so muna nan za mu riske ku insha Allah ta hakikan kenan ko ma'ana kai kanka fatan mutuwa kenan abinda ba wushi baya so yaji ana fatan mutuwa نسأل الله لنا ولكم العافية منا روكم الله يبام اللافية دمودكو أولا فضل أنا كارا باين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون أنتم فرط لنا ونحن لكم تبعون كو كل رقائم مكممون ينباينكم منا نن أبي ونن واتوكاغا itace addu'ar shiga makabarta kenan wannan duk sanda aka je makabarta za a yi wannan addu'ar idan mutun ya shiga makabarta na daga cikin sunna idan hali ya samu ka bullo ta gabas da kaburbura in hali bai samu ba duk inda ya sawaka babu lafi ana so ka tsaya ka kalli yamma tukunna ka musu sallama ko kuma wani muayyan da zaka ziyarci kabarin shi keke da keken kasan kabarin ka mai sallama sannan sai ka dawo ka tsaya ka kalli alqibla ka musu addu'o'i Allah ka gafarta wa mutanen da ke cikin waɗannan kaburbura ya Allah ka haskaka musu Allah ka budada musu Allah ka gafarta musu zunuban su Allah ka cece su babu laifi kamar mai ta irin addu'o'in da ake yi na sallar gawa kamar da zamu zo mu ci iyaka addu'a da zaka yi tace addu'a da zaka yi ma Allah ya gafarta musu kai baka roƙon komai ma kanka na duniya a wajen kabari mu kiyaye wannan ko kuma ka roki na cikin kabarin cewa su roƙan ma Allah tunda su waliyai ne ko su sun je kusa da Allah su roƙan ma Allah ya maka wani abu duk wannan daga cikin usuli na maguzanci waɗanda ba yaje da su ba wa kana hadiyuhu an yaqula wa yaf'ala inda ziyaratiha min jinsi ma yaquluhu inda salati ala almayt na daga cikin tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ambaci a wurin ziyarar kabari ya ambaci irin abin da yake ambata a wajen sallar gawa min addu'a'i wa tarahhumi na addu'a fari da neman Allah ya gafarta wa mamaci fa bal mushrikuna illa al-iddaa'a illa du'a'a al-mayyit mushrikai suka ki suka ce su ba za su yi irin abin da annabi yake ba sai dai su su roki mamaci su ce ya gafarta musu ya biya musu bukatu ya sa su haihu ya kara musu arziki ya sa musu promotion ya sa su ci jarabawa ya sa su samu mukami haka ɗan duniya take yi wa ishraki bihi illa kafin suka ki su ba abin da manzon Allah yake sai dai su shirka da Allah wal iqsama ala Allah bihi suka ki sai dai su rantse da kabari su raba bautarsu da Allah su biyo kabari wasu alihil hawaija su dinga roƙan mamaci cewa ya biya musu bukatunsu walistighasata bihi walisti'anata bihi su dinga neman agaji da taimako a gurin mamaci wat tawajjuha ilayhi su dinga fuskantar mamaci wannan duka ibadoji ne da ake wa Allah amma mutane suna sariyar da su ga mamata in ka je kabarin shehu dan hodiyo a sakwata zaka ga duka wannan barna Allah ya tsare mu bi aksi hadihi sallallahu alaihi wa alihi sallama suna yin sabanin shari'ar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama fa innahu hadiy tauhid wa ihsan ila al mayyit tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi sallama tafarki ne na dayanta Allah a wajen kabari da kuma kyautatawa mamaci ta hanyar yi masa addu'a din wa hadiy haula'i tafarkin waɗannan kuburiyuna din kuma fa shirkun wa isa'atun ila anfusihim kafirci ne suke yi da kuma muzantawa kawunansu suna wulakanta kansu ne in ka je Kano in ana maukibin Kadiriyya zaka gani an aza je kaburburan waliyai da ake cewa wali mai giginya wali mai dabino wali mai wane ne ga sunan kaburbura ne a Kano ake zuwa ana maguzanci duk shekara ƴan kadiriya suna yin wannan magudancin haka nan duk inda ƴan dariku na supaye suke haka suke da irin waɗannan al'amura daga nan Najeriya ƴan dariƙa sukan tashi ta Kanas ta Kano zuwa Senegal zuwa Pass zuwa cikin ƙasar Tunisia da Algeria kabarin wasu waliyai wasu ma waliyan na ƙarya ne mutunta ne wasu ma ƴan damfara ne ba waliyan ƙwarewa ne sun mutu ne suna cutar da mutane suna zindiƙanci amma an zo an rawwaja su an ce waliyai ne sai kuma ka tashi daga nan ka kashe kuɗi makudai ka tafi kabarin wani shedani ka je kuma kai maguzanci da tunanin kana addini babu shakka wannan barna ce bata ce malaman da ke batar da mutane akan wannan harkokin su tsoron Allah ranan alkiyama ya zasu da zinuban kansu da zinuban waɗannan tarin halittu da suke batarwa da tunanin cewa suna kan ainihin addini ne kuma ita tsiye shirka wai fa in kai ta da tunanin wai kai kana jahili ba za ka tsira ba fa ba za ka tsira ba dan kai jahili ne dan dariƙa baka san shirka baka je kana auka mata malamin ku ne yasa ku ko wannan ba zai tsira ta da kai ba ranar alkiyama da kai da shi duka wuta za a zanda mu ina fata mun gane wannan ba kaman mutumin da yabo wani malami ne akan wata fatawa a cikin addini ta zama kuskure ko son zuciya ba wannan ya da sauki amma fatawa da manhajin da kabo wani akan shirka da kafirci da maguzanci dan ba a bin wani akan tauhidi da shirka da taqlidanci in ka sake kabo akan haka to ka kuka da kanka da haka kowa ya ta kan shi jama'a ka tantance abin da za ka yi game da aqidarka game da tauhidinka dan baka mallaki wani abu da ya kai darajar shi a nan duniya wanda za ka ci more shi a kiyama ba ina fata mun gane wannan Allah ya tsare mana imanin malam yace wa ilal mayyit sa'annan suna muzanta al'amari ga mamacin bayan sun muzanta wa kansu wa hum thalathatu aqsamin su waɗannan maguzawa masu zuwa kuburi yuna kala uku ne imma an yada ulmayita ko dai su dinga roƙon mamacin aw yada ubihi ko su dinga cewa Allah ya ba su bukatu dan mamacin aw indahu ko kuma su roki Allah inda kabarin yake wayaruna du'a indahu aw jaba suna ganin in ka je inda kabarin yake kai addu'a to tafi zama dole ka samu amsa kamar suna wani buƙa ne mai daraja kamar da mutumin da yake bakin Ka'aba in yana addu'a yana jin cewa wannan wani wuri ne mai tsarki da Allah ke ansa addu'a bakin Hajarul Aswad ko ainihin wato makama Ibrahim ko mash'arul mashair na Hajji Arafah ko wajen dutse na ainihin Safa da Marwa ko kaga wurare ne masu daraja in kana addu'a a wurin kana jin wani ƙarin confidence cewa wannan wurin ansan addu'a ne ko to haka mutanen suke ji wai in suna addu'a bakin kabari cewa wannan wurin karban addu'a ne wa aula min addu'a fil masajidi suna ganin ma yafi yin kabari yin addu'a a kabarin wani wali to yafi yin addu'a a kabarin a cikin masallaci wa man ta'ammala hadiyar rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa ashabahu tabayyana lahu alfarqu bainal amrayni wa billahi tawfiq wanda ya tsaya ya kalli tafarkin manzo Allah zai gane bambanci tsakanin abubuwan guda biyu muna fata Allah ya bamu dacewa kasar Iran jama'a da kasar Iraki da kasar Lebanon kasashen nan na ƴan Shi'a su ma zankama suke da kaburbura wuraren bauta har suna da ma'aikatu na musamman da suke ayyuka akai a kasar Iraki da kasar ainihin wato Iran da makamantansu haka kasar Egypt haka wurare da dama akwai kaburbura na waliyai wasu a ce na sahabbai wasu na sharifai wasu na sarakuna wasu na wasu malamai ne da wasu macuta suka ainihin giggina wasu na ƙarya ne mafi yawansu sai a taron mutum bai taba zuwa gari kaza ba sai a ce ga kabarin shi a garin in ka je karanta littafin Ibn Taymiyyah Iqtida'us Siratal Mustaqim can karshe zaka ga diya yi kwatance akan a wuri kaza an ce akwai kabarin wane sai ya ce ƙarya ne wane a gari kaza ya mutu ya kai kabarin shi yake wannan garin sai misali zaka ji an ce a nan cikin Niger sai a ce akwai kabarin wani sahabi yo shi sahabi ya Niger akwai ire-iren su a cikin Mali sai ka ji an ce ga kabarin Khalid dan Walid Khalid ya rasu ne a kasar Hims a kasar Makka sai ka ji an ce ga kabarin ainihin wato Annabi Musa akwai duk irin waɗannan jama'a irin wannan karerai a ce Annabin Allah Ayyuba ga kabarin shi a ina sai a ce a Andalus karerai ga su nan burjik kawai macuta ne jama'a suke gina kabura na ƙarya sai su samu jahilai su ta wankansu saboda in ka zo sai ka biya gate fee sai ka biya kuɗin baiko sai ka bada sadaka sai an baka rasidi baya ga haka kuma za a baka wurin kwana in kana bukata ka biya kuɗin wurin kwana ka biya kuɗin duka wasu logistics da makamantansu da haka duk abin tijara ce
Allah ya tsare mu. Fasdun wa kana min hadihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ta'ziyatu ahli al-mayyit, na daga cikin tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama yima mazawwa mamaci yi musu ta'ziya, yi musu gaisuwar rasuwa. Wa lam yakun min hadihi an yajtami'a lil aza, baya cikin tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama a zauna zaman karban makoki, zaman makoki da ake yi a kawo rumfa a kafa a kofar gidan mamaci ko a anguwar su ko a wani wuri ko a bakin wani masallaci, wannan baya cikin tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Wa yuqra'u lahu alquran, ai ta sauki alqurani, ana ta musaffa, ana ta ainihin fidda'u, la inda qabrihi wala ghairihi, ba a yi a kabarin, ba a yi a gidan shi. Wa kullu hadha bid'atun hadithatun makruha, duka waɗannan bid'o'i ne, sababbin addini ne, abin kyama ne. Karanta ahkamul janaiz, akwai wani malami mai suna Zafir ibn Hasan Alu Ja'ban mai littafin At-Tajliya fi hukumi al-julus lit-ta'ziya, yayi kokari, iya kokarin shiga cewa ya halasta ta'ziya zaman makoki, amma ya fadi saboda shi da kanshi ya kawo sharuɗa waɗanda ba a iya cika su. Littafin yana nan, karamin littafi ne haka, At-Tajliya fi hukumi al-julus lit-ta'ziya, malami ne da yake raye a wannan zamanin a kasar Makka yake. Yana cewa to in dai babu wani abu na barna, ba za a cinye abincin mamata ba, ba za a maida abin al'ada ba, ba za babu taklifi, duk abubuwan da su ake yi, yace to in dai aka yi haka babu laifi. Wannan irin fatawa ce da zaka samu kanka a cikin kunci, ka taso a garinku, malaman garinku da wanda kake girmamawa suna yin abu, ilimin ka ya kai ka gane kuskure ne, sai ka kasa fadan kuskure ne kai tsaye. Ibn Hajarin Al-Asqalani, Allah ya gafarta mishi, ya samu kanshi a cikin irin wannan kuncin. Ku duba ilimi irin na Ibn Hazm jama'a, in kan ta fatawa ta shi da aka tambaye shi akan maulidi, yace maulidi dai bid'a ce, annabi bai ba, sahabbai ba su ba, na bayan su ba su ba, yace to amma dai ai kaunan manzon Allah ce, nuna falala ce da karama, da haka babu laifi in dai an taru, abinda za a yi kawai shine a cicci abinci, sa'annan a ainihin wato karanta Qur'ani, a tuno tarihin manzon Allah. Yace dan wannan yana da asali a cikin addini. Menene asalin? Shine wai azumin litinin da manzon Allah yake, yana cikin fatawa ta shi. Da malamai suka kalla suka ce to abin da ya faru shine, akwai babban malamin su Bulqini, Allah ya gafarta mishi, malamin hadisi ne, babban malami ne amma na gwamnati, shike bude taro da addu'a idan ana maulidi a lokacin, kuma si Ibn Hajarin duka daliban shi ne, yaushe za su iya mishi wannan abin nan, wato fito na fito din shine suke tambayan kakkara malamin su haka ne, dan al'ada ce ka kara naka ko ba kuma laifi bane aslan, sai ka kare shi akan ƙarya. To irin wannan ne shi wannan malamin da ya taso ya ga a ƙasar su ana yin ire-iren waɗannan abubuwa, kamar yadda ake a ƙasashen mu dinnan yanzu. Da wuya wani ya mutu, kaga ba a zama makoki ba, da wuya sai an yi mutuwa guda dubu da guda ɗaya, ba ka ga an fasa zama makoki ba. Ahlus sunna ne, shehi ne, malami ne, jama'a Malam Ja'far Mahmud Adam, Allah ya gafarta mishi, da ya mutu ba sai da aka zama makoki, karewa take nan. Nan Malam Albani da ya mutu, sai da mutane suka nemi su kafa zama makoki, dan sun ga kawai an musu tsaye-tsaye ne. Malam Ja'far Mahmud Adam, Allah ya gafarta mai, kuma malaman sunna a Kano suka yi wannan zama makokin a masallacin ɗorayin da aka shishi, ni na je na gani ne, ba labari aka bani ba. Sai da suka yi irin wannan zama, yanzu ya za su yi, mutane na zuwa daga garuruwa daban-daban, in an zo ba a ga kowa ba, wasu dai ta'awilat da ƴan ɗariƙa suke kawowa, sai gashi a cikin musulmai. Kuma mun gano da ke jama'a, amma dai ba addini ba ne, ba addini ba ne sam. Idan aka dawo daga makabarta, kowa ya tafi inda ya saba tafiya kawai shikenan. Idan dama kai dan zaman banza ne, babu laifi ka ci gaba da zaunawa, amma kana da sana'a, aikin gwamnati, kai manomi ne, kai dan kasuwa ne, tafi ka ci gaba da harkar ka. Wanda yake sanya maka ta'ziya, idan kun gamu ya maka, in ba ku gamu ba a wannan zamanin ba da waya ake yin komai ba, sai ya maka waya, sai ya saka a Facebook cewa yana maka ta'ziya, ba ka mutane suke bin su. Kuma gano nake zama, a takeice dai ba addinin musulunci bane. Wa kana min hadihi as-sukun war rida bi qada'i Allah, yana daga cikin shirye manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, natsuwa da maida al'amari da yadda da kaddarar da Allah ya hukunta ta rasuwa da akai. Walhamdulillah, da godewa Allah, wal istirja'i, da fadan inna lillahi wa inna ilaihi raji'una, daga cikin addu'a da manzo Allah yake a wajen ta'ziya, yakan ce wa mutanen da aka musu rasuwa, inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu shay'in indahu bi miqdar faltasbir wal tahtasib. Abinda Allah ya karba nashi ne, wanda ma bai karba ba nashi ne, kuma kowane abu yana nan a wurin Allah alissafe. Kayi hakuri da musibar mutuwar da aka ma, kai fatan Allah ya baka lada. Yakan hada kuma da addu'a ga mamacin Allahumma ghafir li fulanin warfa darajatahu fil mahdiyina wa akhlifu fi aqbi bil ghabirina waghfir lahu wa lana ya rabbal alamin. Allah gafarta wa ni, Allah ka daga darajar shi, Allah ka ji kan shi, Allah gafarta mashi mu da shi. Babu lafiya addu'a kwatankwacin wannan ko wani abu mai ma'anarta ko wani abu da yaran da kuke saba fada gwargwadon yaran ku, dan ko wadannan mutane suna da irin kalmomin su na ta'aziyya. Ya hakuri nan da ake cewa to ba laifi bane hakuri, alhamdulillah. To Allah ya ji kan wani, Allah ya sa ya huta, Allah ya mai bayan shi, duka daidai ne. Ka dai a fado ta kalma ta maguzanci ko wanda ba ta shiga cikin mizanin shari'a ba. Da zaran kai gaisuwan nan sai ka tashi ka tafi abun ka. Ba a zama balantana a fara ciye-ciye, a cinye abincin marayu, a ainihin kafa rumfuna, a dinga kallon matan mutane suna wucewa, a kafa gulma, a fara transfer din clips daga wayoyi. Shikenan kafin ka jima kawai sai ga da an kishin gida kawai, ya zama dandali. Yawwa, wasu kuma dama sun samu wurin zama kenan, dan ba su da sana'a, ba su da abinci. Shikenan sai mutum ya taho wani hada cokali a aljihu ya zo cin abincin abin nan. Allah ya kyauta. Wa yabra'u mimman kharraqa li ajri al musiba thiyabahu. Manzo Allah yayi baran-baran da wanda yake yin kuka saboda an mishi mutuwa, har ya yayyaga wuyar rigarsa saboda kuka da damuwa. Aw rafa'a sautahu, ko ya daga murya bin nadabi, yana ihu yana neman agaji, wan niyaha yana kururuwa. Aw halaka laha sha'arahu, ko wanda yake aske kai saboda an yi mutuwa. Na daga cikin al'adar maguzawa mutum yayi aski wai dan ya nuna yana cikin alhiri, yana cikin mourning, yana takaba. To aswa min zalika wa adha wa amar, shine kuma aske gemu. Ko kuma mutum wai sai ya bagge mu, da bai barin gemu, shi dan gayu ne kunda safa sai yayi shaving, amma yanzu saboda an yi mutuwa sai ya bagge mu shi yayi toho har sai an yi 40 sai ya sake askewa. To sai ka rasa wani addini yake kenan wannan. Wa kana min hadihi sallallahu alaihi wasallama anna ahlal mayyiti la yatakallafuna at'ama lin-nas. Na daga cikin tafarkin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cewa mazowa mamaci, iyalan mamaci kada su dauka wa kansu sai sun dafa mutane abinci. Ya zama an yi mutuwa kun shiga cikin fitina, yadda abinci ke tsada din nan, haka za a je a dauko bashin shinkafa da taliya da kaza da kaza, oman da za a wanke kwanuka ma zaman kanshi yake saboda yawan abincin da aka ci. Bal amara an yasna annasu lahum ta'aman, annabi ya umarni ne cewa su mutane su dinga aiko, su dinga daho abinci daga gidansu. Yursilunahu ilaihim, sai su dinga kawo ma waɗanda aka mutuwa, kamar da al-Imam Shafi'i da Abu Dawud suka fitar da hadisi akan haka. Wa hadha min a'zami makarim al-akhlaqi, wannan na daga cikin mafiya darajar kyawawan halaye. Wa shiyami da dabi'u, wal hamli an ahli al-mayyit, da rage mutanen gidan mamacin bala'in mutuwa. Fa innahum fi shughulin, suna cikin wani bala'i. Bi musabihim an it'amin nasi, wanda yake ya kautar da su daga tunanin ciyar da mutane. Wa kana min hadihi sallallahu alaihi wa sallama tarku na'il mayyit, na daga cikin tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine manzon Allah baya sanar da mutuwa bayan an gama jana'iza. Sanarwa a gidan radio ne, akan Facebook ne, akan Twitter account ne, a jikin jarida ne, duk annabi baya yin wannan. Bal kana yanha anhu, kai manzon Allah ma yana hanawa a dinga sanar da mutuwa. Wa yaqulu, yana cewa huwa min amali aljahiliya, aikin maguzawa ne. Wa qad kariha Huzaifatu an yi ulama bihi ahluhun nas, an yi ulima bihi ahluhun nasa, Huzaifa da zai mutu ya bada wasiya cewa mutanen gidan shi kasu je suna yadawa a gari cewa ya mutu, a samu iya wanda suka sauka kai a mashi jana'iza idza mata. Wa qala akhafu an yakuna minan na'i, yace ina tsoron kada haka ya zama daga cikin na'ayu. Daka bayan mutun ya mutu an mai jana'iza, jama'a ba daidai bane abu gari ana ta sanarwa. A jahiliya yadda suke za a dauki wani sankira ne bugari gari akan raƙumi, yana gwalan gwalan gwalan, inna fulana ibn fulanin kad mata yawma kaza wa kaza, isma'u ya jama'a, gwalan gwalan gwalan, yana bi yanda ka san sankira irin na dadin. Annabi ya hana wannan. Shine yanzu a zamanance ake ta hanyar waɗannan kafofin yaɗa bayanai na zamani, wanda the tradition da waɗannan electronic modern media ainihin na zamani dinnan, duka ba daidai bane. Allahumma illa a inda malamai kawai suke sasauci shine mutumin da ake tunanin yana hulɗa da mutane daban-daban a wasu wurare, sai a sanar da su wanda yake hulɗa da su, dan akwai wata alaka ta bashi ko wani ciniki tsakankanin su dan a ainihin kai karshen ta. To babu laifi a sanar da ƴan uwan shi da mazowan shi, abokan sana'ar shi a Sokoto da Kano da Kebbi da Saudiya da Malaysia da kaza kaza, yana da ƴan uwa da iyalai ko ƴaƴa ko yayi ko abokan sana'a sun yi suna da harkoki da suke tsakanin shi da su a wurare. Babu laifi waɗannan a sanar da su bayan ya rasu an rufe shi saboda alaƙar su da gawa. Amma sanarwa haka ashwa'iya ba addinin Annabi bane sallallahu alaihi wasallama. Za mu saurara anan insha Allah idan Allah kan mako mai zuwa za mu karanta qadiyya da ta rage mana game da bashin da muka dauka akan wancan hadisi na inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan, da kafin mu ci gaba da ainihin wannan fasli dake magana akan salatul khawfi. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wassalamu alaikum wa rahmatullah.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره